sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Wani bom da ya tashi a masallacin Shi'a a jiya Juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ya kashe akalla mutane 47, kana ya jikata wasu 70 a cewar jami'an Taliban. Fashewar ta auku ne yayin sallar Juma'a, inda dimbin mutane ke halartar masallacin kamar yadda aka saba. Hotuna da bidiyo da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna masallacin yayi jina-jina, kana gawarwaki da bangalorin jikin mutane sun warwatse yayin da masu ibada suke kokarin ceto waɗanda suka ji rauni. Wani mai magana da yawun Taliban Bilal Karimi ya tabbatar wa muryar Amurka cewa harin bom a Kandahar ya kashe mutane da dama, kana ya jikata wasu. Ya ce tuni aka fara bincike akan wannan tashin hankalin domin zakulo masu laifi a gurfanin da su a gaban doka. Kungiyar IS a lardin Khorasan ta dauki alhakin kai harin, tana faɗa a hanyoyin sadarwa na Telegram cewa wasu 'yan kunar bakin wake guda biyu ne suka kai harin a wurare daban-daban a cikin masallacin. A jiya Juma'a, Amurka ta sanar da ƙarin taimakon jin kai na dala miliyan 20 ga ƙasar Mexico da ƙasashen Amurka ta tsakiya. Wannan taimakon jin kan zai magance buƙatar gaggawa ta tallafawa kusan mutane 700,000 da suka hada da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure marasa galihu a Amurka ta tsakiya da Mexico, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Takamaiman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kuɗaɗen su ne samar da matsugunai da kiwon lafiya da taimakon shari'a da kuma kula da lafiyar ƙwaƙwalwa, in ji ma'aikatar ta harkokin waje. Amurka ta samar da sama da miliyan 331 na tallafin jin kai ga kasashen Amurka ta tsakiya da Mexico a wannan shekarar kuɗi ta 2021, lamarin da ya kai Amurka ga zama babbar mai tallafawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da bakin haure daga tsakiyar Amurka da Mexico a yankin. Wani dan majalisar Burtaniya ya mutu a jiya Juma'a bayan da aka caccaka masa wuka a coci yayin da ya kai wa mutanen mazaɓarsa ziyara a gundumarsa da ke kudu maso gabashin Burtaniya, a cewar jami'ai. David Amis, mai shekaru 69, shi ne dan majalisar dokoki na jam'iyyar Conservative mai wakiltar mazaɓar da ke gabar teku ta Southern West a garin Essex a Ingila. Dukkaninmu muna cikin kaduwa da kuma bakin ciki a yau na rashin sa David Amis. Kalaman Prime Minister Burtaniya Boris Johnson kenan, wanda ya kira Amis da mai hali na gari da tiyo a siyasa, kana wanda ya ce yana kokarin kawo ƙarshen zalunci. 'Yan sanda sun ce mahalin da ake zargin shi da aikata wannan danyen aiki yana nan a hannunsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da yake rangadi a jihar Connecticut a jiya Juma'a, Shugaban Amurka Joe Biden ya tallatar da shawararsa akan gwamnati ta ƙara zuba jari akan kula da yara a kokarin da yake yi na tura kudirin kashe kudaden gwamnati wanda ake jayayya akai a majalisun dokokin ƙasar. Ta yaya za mu ja da sauran ƙasashen duniya idan miliyoyin iyaye a Amurka, musamman iyaye mata, ba su da aiki kuma ba su da halin ɗaukar nauyin yara ko tsofaffi? Biden yana tambaya a wata cibiyar harkokin yara a Hartford, babban birnin jihar Connecticut. Biden ya ce shirin da yake yi zai ba iyaye masu raunin samun kuɗin shiga damar samun kulawa da yaransu a kyauta, kana zai takaita tsadar kula da yara zuwa kashi 7% na albashin Amurkawa da dama. A ƙarshe, a jiya Juma'a, Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya bayyana tsare-tsaren kawo ƙarshen abin da ya kwatanta da rikicin siyasa mafi muni da haɗari a ƙasar a shekaru biyu na sauyin mulki. Tun bayan yunkurin juyin mulki a ƙarshen watan Satumba, ma'aikatar sojan Sudan da fararen hula da suka raba madafun iko sun shiga cacar baki, inda shugabannin sojan suka buƙaci a yi sauyi a hukumar zartarwa da kuma mulkin haɗakar. Su ma fararen hula suna zargin sojojin cewar manufarsu ce kawai su ƙwace mulki. Yunkurin juyin mulkin ya kunno da rashin jituwa, kana ya fito da rashin fahimta da ke ɓoye, inda ɓangarorin biyun ke tuhumar juna, kana zai sa rayuwar ƙasarmu da mutanenmu da kuma juyin juya hali da muka yi su koma aikin banza, in ji Hamdok a wani jawabi da ya yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu tare jihar Zamfara, inda masu ruwa da tsaki daga masarautar Shinkafi daga ko'ina cikin Najeriya suka taru a cibiyar arewacin Najeriya wato birnin Kaduna, inda suka duba yanayin tsaro a yankin nasu. To madalla, da farko na tambayi sarkin shanin Shinkafi Dr. Suleiman Shu'abu Shinkafi ko mai amuka sudin waga taro.
Mun kira wannan taro domin abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara, musamman a Shinkafi inda muka fito. Domin taron da muka kira, mun kira shi ne na 'yan Shinkafi masu ruwa da tsaki a harkoki na yau da kullun da kuma harkar tsaro na Shinkafi local government. Da muka kira, muka zauna, mun tattauna abubuwa da yawa. Na farko, mun tattauna yadda za mu yi mu tallafa ma gwamnatin shi mai girma, gwamna Matawalle, domin mu san yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan kisa da ake mana da kuma ƙone-ƙonen dukiyoyinmu da ake. Na biyu, mun tattauna akan duk yadda za mu yi mu tabbatar da ita gwamnati ta ce za ta ɗauki 'yan banga guda 300 kowace local government. Mu ma za mu ɗauki 'yan vigilanti, wannan ƙungiya guda 300 a local government ɗinmu, mu haɗa da 300 na mai girma gwamna wanda gwamnati ta ɗauka. Mu mu riƙa biyan namu albashi, kuma mu saya musu motoci, mu saya musu fitillu, mu saya musu uniform domin su shiga tare da na gwamnati da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya, mu ga yadda za a kai ƙarshen wannan masifu da suke ci.
Kamar yadda kake cewa waɗannan matakan da gwamnatin Zamfara ta ɗauka suna tasiri wurin maido da zaman lafiya. To amma kuma gashi wannan taro kun yi shi a Kaduna, idan har lalle ana samun zaman lafiyan nan, me hana ku yi wannan taro a cikin Shinkafi ɗin?
Abin da ya hana mu yi, mafi yawancin mutane da ya kamata su halarci taron nan ba su zaune cikin Shinkafi, suna wuraren ayyukansu. Shi yasa ba mu yi shi Shinkafi ba. Har yanzu kamar yadda na faɗa maka, muna fama da lalura ta masu ba ɓarayin na information. Da a ce an samu informa ɗin da an kakkama su, ba abin da zai hana mu je cikin Shinkafi. Ai garinmu ne, babu wanda ya sai hana mu je cikin Shinkafi. Amma saboda kada mu yi sa casualties da yawa, mu sa mutane su rasa rayukansu da dukiyoyinsu. Domin aka ga ana taro, mutane nan na tasowa, su fasa kowa wanda ma bai gida gani bai san da taron ba ta shahe shi. Shi yasa muka ƙaurace, muka zo muka yi shi nan Kaduna, kuma muka hitar da community. Kuma in Allah ya so, nan gaba kaɗan Shinkafi za ta samu dawamin zaman lafiya, Zamfara za ta samu.
Taron kazalika ya kuma nuna damuwa bisa masu tseguntawa 'yan bindiga daɗi, bayanai da ake kira 'yan informa.
Musamman Shinkafi akwai 'yan informa waɗanda su 'yan uwanmu ne, suna cikinmu, kuma suna ba da information ga mutanen nan, suna sayar musu da ƙwayoyi, suna sayar musu da giya, suna sayar musu da kayan shaye-shaye irin su maltina. Misali zan baka, gwangwani ɗaya suna sayar musu da shi naira 1,000, wanda in kasuwa za ka je 150 ne. To kaga wanda ake sayan gwangwanin maltina naira 1,000 ba zai yi ya bar irin wayannan sana'a ba sai an tashi tsaye. To akan haka nan, wannan kungiya ta ga cewa ita gwamnatin nan tana iyakacin yinta ta ga cewa ta kai ga nasara. To amma tana tukane, wasu na walwalewa. In gwamnati ta taso ta daura aniya za ta je ta yi yaki, sai wasu su sanar da su su gudu. To akan haka nan muka ga ya kamata informa din nan mu zauna mu tantance, mu ɗebo sunayensu waɗanda muka iya sani, mu hannunta ma gwamnati domin ta ɗauki mataki a kansu. Domin muddin ba a bar in ba da information a kan mutane ba ko a kan gari ba, wannan abubuwa da ake ba za su ƙare ba. 'Yan bindigan nan ba su iya motsi sai da informa. In ba informa, to lalle-lalle abun ba zai ƙare.
Dr. Suleiman Shu'abu Shinkafi kazalika ya ce taron ya kuma duba irin matakan da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka don shawo kan matsalolin tsaro a jihar baki ɗaya.
Mun tattauna kuma a kan dokoki da shi mai girma gwamna yasa, domin Najeriya nan shi ya fara sa su na yanke sabis ɗin waya da kuma hana sai da man fetur da hana sai da itace da hana shiga gari cikin dazuzzuka da abinci. Wannan ya yi tasiri kwarai da gaske, ba karamin tasiri ya yi ba, domin ina tabbatar maka su 'yan bindigan nan sun wahala, sun shiga wani bala'i, wanda bala'in da suka shiga ya fi ma wanda suke ciki. Ina tabbatar maka babu abinci gare su, babu hanyar communication da za a kawo musu dauki na bindigogi, kuma babu yadda za a kawo musu bullet, kuma babu yadda za su samu mai na tuka mashin din su je wani fashi. Abinci ya yi musu wahala, shi yasa har aka samu matsala. Mu abincinmu na shinkafa local government ya riga ya nuna, gero ya yi, amma duk wanda ya fefi ba za a bi shi a kashe shi ko kuma su kama shi. Wannan masifa ita take damun mu yanzu haka a shinkafa local government. Idan ka je ga abinci, kai nan baka da abinci, babu kasuwa, ba yadda za a yi ka samu abinci, kuɗi sun ƙare. Idan ka je ka ɗan ɗebo geron da za ka zo ka surma ka ci, ina tabbatar maka za ka haɗu da 'yan fashi su kama ka, 'yan bindigan nan su kashe ka, kuma ka rasa rayuwarka, ka rasa rayuwar 'ya'yanka, in ma da 'ya'yanka. Kaga wannan ya zama gaba kura baya sa yaki.
To yanzu misali a irin wannan yanayi me kuke so a yi kenan?
To abinda muke gani a kira na farko dai za mu kira da su talakawa da kuma mutanen shinkafi da su yi haƙuri su ma'ana duk wani wanda suka sani yana da alaƙa da mutanen nan, su ba shi shawara da ya bari, domin cutar da muni aka yi kuma cutar da shinkafa local government aka yi. Gwamnatin duk yadda ta yi ƙoƙarin ta hana wannan abu ba zai hannu ba, muddin aka ci gaba da bada da barayin na information na cewa za a zo a far musu ko kuma za a zo a yi musu wani abu. In ana son gwamnati ta yi nasara, to duk mai wani information, duk inda informa yake, a kamo shi a hukunta shi gaban kowa, zai zama izna ga mutanen baya. Sannan muna kira ga gwamnatin state da su yi kokari su haɗa kai da gwamnatin tarayya su ga cewa sun yi kuduri wanda za a kawo na mobile best da kuma cikin garin shinkafi. Sannan kuma a tabbatar da cewa an kawo mana sojoji permanent, ba wai a kawo sojoji a ɗauke su ba. Domin yau in aka kai soja 300 ko 400 suka je suka fatattaki mutanen nan misali, to bayan an gama fatattakar su sojojin nan za su bar wurin. In sojoji suka bar wurin, to tashin haushin wannan walakanci da aka yi mutanen nan ga talakawa zai karewa. Duk da yake yanzu muna da bayanai, ana kokari za a zauna za a kawo base na mobile base, sannan kuma za a kawo na sojoji wanda za su tsaya permanent a garin shinkafi. To in aka yi haka, ina tabbatar maka da in Allah ya so in federal government ta yi haka, za a samu sauki a garin shinkafi, ba shinkafi ɗaya ba, dukkan Zamfara state.
Sarkin Shanu, bari mu koma kan matakan da gwamnatin Zamfara ta ɗauka. Waɗannan matakan, ka mana bayanin irin alkhairansu da kuka gani kawo yanzu. A ɗaya ɓangaren kuma akwai waɗanda hatta ma ba 'yan jihar Zamfara ba ne, da kuma wasu daga cikin mutanen Zamfara da suke kokawa dangane da yadda suke kuma takura jama'a ta wani ɓangaren. Me za ka ce akan wannan?
To ka san shi al'amari, inda ana son a yi gyara dole sai an ɓata ma wani, kuma dole sai an gyara ma wasu. Irin wannan gyara wahala gare shi, domin ina tabbatar maka gwamnatin nan ta gaji wannan abu ne. To in aka ce a yi gyaran wannan matsaloli, dole ne sai an shahi, sai ya shahi mutane. Kuma ɗaya daga cikin shahuwar mutanen da zai shi ne a sa mutane cikin kunci, a sa mutane cikin wahala da cikin wasu jarabawa, abinda ba su taɓa gani ba. Amma ina tabbatar maka ba ana yin wannan ba ne don a musguna ma mutane. Babu wani shugaba da zai so a kashe mutanen shi, ko kuma ya so a musguna ma mutanen shi, ko kuma ya zo ya kuntata ma mutanen shi, balle shi da yake koron cewa za a sake zaɓen shi nan gaba. To kaga ba zai yi haka nan ba. So ina ba mutane haƙuri cewa ko yaki aka tafi sai an samu collateral damage. So in masifa ta zo gaba ɗaya, zaunawa aka yi, a yi haƙuri da kuncin da za a shiga, a ɗan saurara kaɗan. Mun san mutane suna cikin kunci. Akwai talakan da sai ya fita ya nemo abinci sannan ya zo ya girka. Mun sani da cewa rashin waya nan ba ƙaramin masifa ba ne, an yanke zumunci da 'yan uwa. Mun sani da cewa rashin je a yo itace a sayar, yanzu itacen ma tsada suke, komai tsada yake saboda wannan kunci. Amma tsayawa a haƙura a yi wa'adi wannan, a zauna cikin wannan kuncin na ɗan lokaci, a gama cewa an kammala wannan al'amari, an zauna lafiya, to shi ne mafi alheri bisa ga aita kukan cewa ba a yi ba. Ana wahala kam, amma don Allah mutane su yi haƙuri, domin mu ga cewa shi mai girma gwamna da shugaban kasa sun yi abin da ya kamata.
A gurguje kuma a takaice, shi wannan taron naku kamar menene ya cimawa?
To mun cimma matsaya da in Allah ya so za mu je mu ga shi mai girma gwamnan jihar Zamfara, sannan shi ya yi leading namu mu je mu ga mai girma shugaban kasa domin mu bada kuka dukkan korafin mu na shinkafa local government, domin shinkafa local government tana ɗaya daga cikin hot areas wanda ake kashe mutane a kullum. A koji an kama mana yara, kuma an kashe wani daga ciki, kuma an kama su har da kanina ciki, kuma ina tabbatar maka da yanzu haka suna cikin daji, ba san inda suke ba, ba san halin da suke ciki ba. To wannan taro ya cimma matsayi cewa a je a sa akan wata wada mai karfi, a je a ga shugaban kasa ta hanyar shi mai girma gwamna a fara ganin shi, sannan ya yi lidin namu ya jagorance mu, mu je mu shiga mu ga shugaban kasa mu gaya mishi halin da shinkafa take ciki. Shinkafa rugujewar ta rugujewar zamfara ne gaba ɗaya, domin mu muke da kasuwa wanda duk Afirka babu inda ba a zuwa daga can, a zo a ci wannan kasuwa, muna sa rabanu da yawa a wannan kasa.
Dr. Suleiman Shu'aibu shinkafi, sarkin shanun shinkafi, dangane da yanayin tsaro a yankin nasu. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadinsa da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan Maina kai nake sallama da ku, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Mu kasance lafiya.
To ga da Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron gidan muryar Amurka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya Amurka da Vision FM Katsina. Sunana Abdulrahman Kabirjani da zan jagoranci shirin. To yau a cikin shirin muna garin Tsagem na ƙaramar hukumar Mali, kuma muna tare da Buhari Usman wanda shine mai garin wannan gari na Tsagem, domin jin su wane ne suka kafa wannan gari na Tsagem. Mai garin Tsagem ya shahara da shi.
Wannan gari na Tsagem gari ne mai tarihi sosai, kuma gari ne na Fulani da malamai. Fulani ne suka taso daga garin Yola, waɗanda cikin Fulani nan akwai Idris, akwai Abubakar, akwai kuma Ibrahim. Malamai ne kuma makiyaya, suna kiwo, suna tafiya, suna aje zango. Idan suka ji wurare sun biyo ta cikin garin Gombe. A garin Gombe ne shi Idris da Abubakar, Allah ya musu rasuwa a garin Gombe. Sai shi Ibrahim wanda shi ɗa ne gare su, shi ya wuto ya taho ya zo har jihar Katsina. Yanzu ya tsaya Ingawa a lokacin, dan ina magana shekaru ne da dama baya da suka wuce, da ya tsaya Ingawa akwai wajen da ake ce ma Fadamar Dallaje, anan ya zango. Daga nan kuma ya wuto ya zo Tsagem, amma sai ya fara zama a Kobra. Kobra din a Tsagem take, anan ya fara zama wanda shi wannan Ibrahim shine Tsagem na farko a masarautar Tsagem. An ba shi wannan sarauta a shekara ta 1804 kenan. Ya fara wannan sarauta ta mai garin Tsagem a 1804, sannan kuma ya rasu a 1851, ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem. Amma daga nan Kobra sai ya matso inda ake ce ma wani, akwai wani dutse wanda dutse yana tarihi, akwai makaburburan su a wajen, dutse yana kusa da Tsagem sosai. Da ya matso nan daga baya kuma sai ya matso ya ƙara yi da shigowa cikin garin Tsagem, ne ya zo ya zauna. Daga nan kuma bayan ya rasu ya yi shekara 47 yana wannan sarauta ta Tsagem, sai Tsagem Yusuf wanda shine ya gaji wannan kujerai, shi ma ya hau wannan kujerai a shekara ta 1851, wanda ya yi shekara 27 yana kankara ga muki. Ya aje wannan sarauta, ya rasu a shekara ta 1878 kenan. Daga nan Tsagem Yakubu ya amshi wannan sarauta daga shekara ta 1878 zuwa shekara ta 1895, shi ne ya yi shekara 17 yana wannan sarauta. Daga nan sai Tsagem Abdulkadir, shi ne Tsagem na hudu kenan. Daga nan kuma sai Tsagem Abdulaziz ya gaje shi shekara ta 1938 zuwa shekara ta 1945, shi ne ya yi shekara 7 yana sarauta a wannan mulki. Amma shi Tsagem Abdulaziz ba rasuwa ya yi ba, ɗan shi ya gaje shi ne saboda lalurar da yake da ita ta rashin lafiya, ta gani. So ɗan ya yi shekara 7 ne yana wannan sarauta. Ɗan shi lokacin yana Tsagem Amadu kenan, wato kakanmu, lokacin yana aiki a nan gidan Yari Katsina. daga nan aka dauke shi aka zo aka bashi wannan sarauta ya ci gaba da yin wannan sarauta daga shekara ta 1945 kenan zuwa 1999 shine shekara 54 yana wannan sarauta daga nan sai mahaifinmu Tsagen Usman ya gaji wannan sarauta daga shekara ta 2000 zuwa shekara ta 2018 wanda shi ya shekara 18 yana wannan sarauta amma shi kakanmu ya rasu ne a shekara ta 1999 to amma akwai wakilci da aka bada wanda shi ne aka samu wannan tsakanin na gap na shekara daya aka ba shi wannan sarauta ta shekara ta 2000 ya shekara 18 yana wannan sarauta shi ne tsagem na 7 kenan sai yanzu ni ne tsagem na 8 an nada ni a shekara ta 2018 shi daga watan Agusta
Malam Buhari wannan gari na tsagem me ya shahara da shi
to wannan gari na tsagem kamar yadda ne maka bayani cewa gari ne na Fulani da malamai wannan gari ya shahara da kiwo da kuma noma mutanenmu har yanzu suna kiwo da noma saboda har yanzu maganar da ake Fulani ne a cikin wannan gari na Tsagen.
Na'am, akwai wani abu na tarihi wanda garin na Tsagen yake da shi?
A shi wannan dutsen da ne maka bayani, har yanzu akwai kaburburan su waɗannan waɗanda suka rasu, akwai kaburburan su har yanzu a wajen. Shi wannan dutse ana ce mishi dutsen Gandu. To har yanzu wannan dutsen yana nan kuma akwai wannan abubuwan tarihin waɗannan kaburburan har yanzu suna nan a wannan waje inda ake ce ma dutsen Gandu.
A halin da ake ciki yanzu waɗanne irin mutane ke rayuwa a wannan gari na Tsagem?
A halin da ake ciki yanzu tunda mu a gaskiya a garin Tsagem tunda muka tashi haka ake ta abun nan duka dangi ne Fulani ne din ga kamar yadda suka taho daga Yola a Fulani har yanzu ma Fulani ne dan ko kallon mu aka yi da an ga mu sai wasu ma an suka mu haɗu da mu Fulatanci suke mana to amma mu ko Fulatanci ya riga ya kufce amma dai har yanzu Fulani ne cikin garin Tsagem.
Wani irin kalubale wannan gari na Tsagem yake fuskanta wanda za ku so mahukunta su ji domin ɗaukar matakan da ya kamata?
Alhamdulillah, a gaskiya na ji daɗi wannan tambayar saboda kamar yadda ne bayani garin Tsagem tsohon gari ne. Idan aka duba lokacin da aka ma fara sarautar Tsagem ba lokacin da aka fa garin ba, shekara ta 1804 kenan. Idan aka lissafa yanzu za ka cewa shekara 217 kenan. Wannan gari yana nan kuma ana akwai mutane ana mulki kuma duk wasu abun lamura da ya kamata duk ana yi a cikin garin. To amma gaskiya muna da karancin samun ci gaba cikin kalubalen da muke fuskanta wanda kuma ya fici mana tuwo a ƙwarya magana hanya. Tun wannan lokaci nake maka magana da lokacin da aka samu ci gaba wurare da dama mu har yanzu Tsagem ba mu da hanya, har yanzu muna fuskantar kalubale na gaske kan magana hanya. Idan ma aka ce lokacin damana ne, idan har za a dauko marar lahiya ko irin masu ciki haka a ce ruwa ya zo, akwai ƙoramin da idan ruwa ya zo to lalle Tsagem ba ta hituwa, ba ka shiga ba ka hita. To wannan kalubalen muna ta fama da shi kuma mai girma gwamna ya yi mana alƙawarin cewa zai mana wannan hanya teno shi da ta gabata. Wannan teno ma ya kare muna alƙawarin cewa zai muna wannan hanya. To muna kare roƙo ga mai girma gwamna ya tuna da alƙawarin da ya yi mana kuma muna mashi fatan Allah Ubangiji ya bashi ikon cika wannan alƙawari. Sannan muna da ƙarancin ruwa wanda idan da za mu samu ba mu da nisa da ajiwa za a iya jawo mana ruwa daga ajiwa zuwa cikin garin Tsagem saboda garin yana da idan za a yi borehole to dutse ne kasan garin, shi yasa muke samun karancin ruwa sosai. To muna roƙo shi ma wannan shi ma kalubale ne wanda muke fuskanta magana hanyar nan dai da maganar ruwan nan su suka fice mana tuwa ƙwarya.
To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Buhari Usman wanda shine mai garin Tsagem sai gidan rediyo marar Amurka Abdraman Kabir Jani ke sallama da ku.
To kun ji lokaci ya canza, yara zamani ya canza.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.